أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أنا قال جدد بودية الله سبحانه وتعالى يقوى ميقومي wanda ya kawo mu wannan yammaci na talata. Yau muna 13 ga watan Rabiul Akhir, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na shekara 1444 a kidayen miladiya. Yau muna 8 kenan ko 8 ga watan 11 shekara ta 2022. Mun dawo wannan majalisi domin ci gaba da karatun littafin da muke karantawa, Masailul Jahiliya, na babban malami al-Imam al-Jalil Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya masa rahama. An samu lokaci mai tsawo ba a yi ci gaba da karatu ba saboda waɗansu ƴan lalurori na yau da kullum. Ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana. Kafin mu ci gaba da karatun, ya kamata mu yi tsokaci a kan waɗansu abubuwa guda biyu, tunda Allah bai sa mun yi magana a kai ba. Abu na farko, mun sani cewa malaminmu Malam Sa'id ba shi da lafiya, har kuma Allah ya kaddara an yi tafiya zuwa ƙasar Saudiya domin neman magani. Muna addu'a Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya wannan aiki da aka yi masa, Allah ya sa an yi asa'a, Allah ya sanya ƙarshen laluransa kenan. Allah Maɗaukakin Sarki ya saukar masa da rahama da afuwa. Allah Maɗaukakin Sarki ya azurta shi da haƙuri da dangana da sauran marasa lafiyan daga cikin musulmi. Allah ya azurta mu da haƙuri. Allah ka sanya jarabawa ya zama ɗaukakan daraja a gare mu duniya da lahira, domin mutane suna cikin jarabawoyi iri daban-daban. Wani rashin lafiyar nashi ya bayyana, wani kuma rashin lafiyar shi bai bayyana ba, wani kuma ba rashin lafiya ne ba, sai dai kila an jarabce shi da rashin lafiya a cikin iyali ko ‘ya’ya, ana ta ɗawainiya, ana ta faɗita shi, ana neman mafita. Wani lokaci kuma za ka ga damuwa ce take damun wani, da tsangwama, da dai matsaloli daban-daban. Wani kuma rashi, ba shi da nayi, ba shi da inda zai saka kanshi. Kai wani ma ba shi da wanda ko zai kai ma kuka ya ce kaji damuwata, kaji damuwata, kaji damuwata, a ce ya haƙuri. To wani ba shi da wannan. Ala ayyi hal, Allah kaɗai ya san iya lalurorin da muke fama da shi. Muna fatan Allah ka ba mu haƙuri, Allah ka sanya jarabawa ya zama ɗaukaka gare mu duniya da lahira. Har kullum mukan yi bayanin cewa idan aka ce haƙuri akan jarabawa, to abin da ake nufi shi ne kada ka yi abin da zai fusata Allah ta sanadiyyar jarabawar da ka same ka. Kowace irin jarabawa ce, wala nabluwannahum bishai'in minal ju'i wa naqas minal ju'i minal khawfi wal ju'i wa naqas minal amwali wal anfus wath thamarat wa bashiril sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله تعالى زي جرب شيء مدى صورو زي جرب شيء مدى بنام ليموا زي جرب شيء مدى سلوان تم مصويا زي جرب تم مدى نكسا kayan amfanin gona da kayan marmari duk ire-iren waɗannan abubuwan suna cikin jarabawan da Allah ce zai mana amma a ƙarshe sai Allah ya ce ayi mu masu hakuri bushara su wane ne masu hakuri allazina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi su ne waɗanda yake idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi mu dinnan dama can kayan Allah ne shine ma'anar inna lillahi mu dinnan dama na Allah ne da kanmu da ƙarƙwata mu duk mallakan Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma gabaki ɗaya zamu koma ne zuwa ga Allah sai Allah ya ce to masu irin wannan aqidar ulaika alaihim salawatu min rabbihim suna da wadansu salati salati daga mahaliccin su Allah wa ulaika humul muhtadun kuma wadannan su ne shiryayyu to kenan ashe duk iya idda jarabawa ta kai ga girmanta shin jarabawan nan na talauci ne wanda mutum ya fada cikin yunwa da kakanika yi ko kuwa mutum ya fada cikin hali na tsoro irin halin da muke ciki a kasan nan ko to salwantar masoya ko wani abu mai kama da haka to kana nan dai inna lillahi mu dinnan dai kayan Allah ne kenan ba za mu tashi akan wato tafarkin wanda ya mallake mu shine Allah subhanahu wataala shine abinda muke roƙon Allah ya azurta mu da hakuri kada sanadiyan jarabawa mu yi abin da zai fusata Allah ko mu yi abin da zai tada mu akan tafarki madidici idan Allah ya azurta mu da hakuri da dangana muka maida al'amari ga Allah ta sanadiyan jarabawa to akwai daukaka da daraja a wurin Allah subhanahu wataala to muna fatan duk wani wanda ke cikin wata lalura Allah ka bashi mafita Allah ka bamu hakuri Allah ka bamu dangana Allah ka sa jarabawa ta zama daukakan daraja gare mu duniya da lahira abu na biyu shine rasuwan shi malam Muhammadu Bakodiri wanda yake a hakikanin gaskiya ba wato zamu dade muna jin radadin mutuwarsa zamu dade muna jin radadin mutuwarsa duk da kasancewan a rayuwar duniya a kallo irin na rayuwar duniya shi ba wani babban mutum bane a rayuwar duniya ba wani mai mulki bane ko wani mai kuɗi ko wani dan siyasa da za a ce kila yana da wani abu na duniya kowa ya san cewa shi talaka ne yawo talaka ne sai dai kuma kyakkyawan zaton da muke masa a wurin Allah irin talaka wannan ne a duniya amma masu arziki a wurin Allah yawo a duniya kana iya ganin shi kare nan shi domin rigan da zai sa ba wata riga ce wacce take ta takara ta karya ba kana iya kididdige duk abin da ke cikin jikinsa kace na siye ta naira 1000 da kuɗi dan ta kaitattu haka amma kuma kyakkyawan zaton da muke mishi a wurin Allah sune madaukaka a wurin Allah subhanahu wataala wata rana sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya hau kan wata itaciya da yake yana da nau'in shanyewan kafa sayyidina Abdullahi dan Mas'ud da ya hau itaciyan sai ya kasance kafan shi na rawa iska na kadata saboda ba ta da karfi shanyayyen kafa ce shine sai waɗansu sahabbai sai suke mishi kaman ba za mu ce suna mishi dariya ba suka ce ku kalli kafan Ibn Mas'ud inda take kadawa iska na kadata shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu wannan kafan nauyin ta a wurin Allah yafi girman dutse yafi nauyin dutsen Uhud wannan kafan a duniya ne kuke ganin ta kaman shanyayya amma darajar ta a wurin Allah to yafi dutsen Uhud sako ga dutsen Uhud a tsawon shi kilomita 6 ne a fadin shi kilomita 3 ne kusan kilomita 9 kenan square meter zai baka girman dutsen Uhud to wannan kafan da kake renawa a wurin Allah to yafi wannan girman dutsen Uhud daraja a wurin Allah subhanahu wataala daka akwai wadansu mutane da zaka gansu a duniya walaka walaka zaka gansu basu aje komai ba a duniya basu aje komai ba kamar yadda muka karanta a cikin kitabu tauhid zaka ga irin wadannan mutanen ko taro ake yi ma in suka nemi a bude musu kofa ba za a bude ba saboda ba su da wata alama ta duniya da za a mutunta su saboda ita yawo in suka zo gure ba a san sun zo ba ana ma iya tunkuɗe sun madafu'un anil abwab haka manzon Allah ya ce tun kudi su ma ake in sun zo wuri amma ire-iren waɗannan mutane darajar da suke da shi a wurin Allah ta kai ga la'in asama Allahi la abarra inda zai ma Allah rantsuwa sai Allah ya kubutar da shi inda zai bigi kirji ya ce wallahi za a yi kaza ko wallahi ba za a yi kaza ba to irin kyakkyawan alaka da ke tsakankaninsu da Allah shi kuma Allah ba zai kunyata shi ba sai Allah ya yi abin da yake so a yi da harshe ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da misalin wani sahabi ya ce daga cikinsu akwai bara'u bin malik to akwai ire-iren waɗannan mutane irin su malam muhammadu bugubiri Allah ya gafarta masa kyakkyawan zaton da muke ma Allah shi ne Allah zai gafarta masa haka muke kyakkyawan zato ga Allah domin ya yi shekara da shekaru yana tashin mu daga asubahi mu zo sallar asubahi ya yi shekara da shekaru yana kiran mu da rana tsaka lokacin da galibin mu duk mun tafi neman kuɗi mun tafi neman dukiya shi yana nan a masallaci da la'asar da magriba da isha'i ya shigo cikin masallaci cikin dare ya share masallaci sai ya tabbatar da ya share masallaci ya daidaita masallaci to sannan shi kuma zai yi sukuni ya koma nashi gida a daidai lokacin da yake mutane mun yi nisa da hada-hadan duniya mun koma cikin iyalanmu muna can hankalin mu kwanci to ya samu shekaru aro-aro haka yake duk wanda ya san wannan masallacin tun tsawon lokaci to ya san shi da kiran sallar malam Muhammadu muna fatan Allah ya gafarta masa Allah shi masa rahama Allah ya sa aljanna makomansa kuma Allah madaukakin sarki ya fitar mana da ire-irensa waɗanda za su ba da kansu saboda hidima ga addinin musulunci ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya samu shekara 12 yana kiran sallah to wannan gabaki ɗaya ya riga ya kubuta daga azaban Allah ka samu shekara 12 kana kiran sallah wata irin daraja ce wacce take ba kowa zai same ta ba sannan wani hadisi akwai wata baiwan Allah wacce tana share masallaci sai ta rasu lokacin da ta rasu aka zo yin mata janaza da daddare bayan isha'i sai sahabbai suka yi kyaman su je su fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gida sai suka ce mi mata janaza kawai mu kai ta makwancinta aka yi mata janaza aka kai ta makwancinta ka annabi ya ga an waye gari bai ganta ba kwana ɗaya biyu ya tambaya wai wannan baiwar Allah da take share masallaci mene labarinta aka ce ayya ai ta rasu ya manzon Allah ai ta rasu kwana biyu kenan ko kwana uku to me yasa ba ku gaya mun ba suka ce mun yi kyaman mu je mu fito da kai daga gida ne bayan isha'i shi yasa sai muka yi mata janaza manzon Allah ce ku nuna mun kabarinta haka nan ya iza kiyan sahabbai suka je inda aka rufe wannan mata ya suka ce ga kabarinta manzon Allah ya mata sallah tana kwance a cikin kabarinta shi kadai ya mata sallah a makabarta sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda ya nuna darajar irin aikinta me aikinta shine share masallaci ashe ba kaskantacciya bace kai a cikin mafadisin an ce matan baka ce kun gane wato wai duk dai a nuna maka irin yadda a duniyance ba komin komi bane a duniya ba komin komi bane amma kuma gashi darajanta a wurin Allah ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya bi ta har makabarta yayi mata sallah sallah ta musamman sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ire-iren waɗannan abubuwa ya kamata mu rika la'akari da su amma dai lalle malam Muhammadu ya ban mu da kewa matuka ya ban mu da kewansa kwarai da gaske za mu dade muna tuna shi kuma muna mishi addu'a ta alkhairi kuma muna fatan duka alkhairan da Allah ke ba waɗanda suka yi hidima ga ɗakin Allah suka shekara da shekaru suna kiran sallah shi ma Allah zai sada shi manzo Allah ce duk wanda ya ji kiran sallanka sai ya baka shaida a gaban Allah ranar tashin alkiyama da haka wanda ya samu shekara 12-20 yana kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kana tsammanin masu bashi shaida sun kai mutum nawa sun kai dabbobi nawa sun kai tsirrai nawa ko sauro fa sauro wannan da suke ji kana ashhadu an la ilaha illallah za su baka shaida a gaban Allah cewa ya Allah mun shaida wani imani da Allah kuma imanin da bai cakuɗe da shirka ba
imanin da bai cakuɗi da bid'a ba nagartaccen imani na hasibu kazalika wallahu hasibu wala nuzaki ala allahi ahada so dan haka za su baka sheda a gaban Allah duk abin da ya ji wannan kiran sallar sai ya baka sheda a gaban Allah cewa ka sheda babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kamar yadda nake cewa gurgudan waɗanda suka taso suka zo masallaci saboda ka kira sallah to kowanne daga cikin su sai Allah ya bashi ladan ka cikakke dauka a ce liman shine mutum na farko ladan ya kira sallah sai liman ya baka sai da sallah to Allah zai ba ladan ladan liman cikakken ladan liman to ka dauka da sauran masallata mutum 200 300 400 duk sai Allah ya ba ladanin da ya kira sallah ladan cikakken sallah kira abin nan ladan harshe yasa ma malamai suke sabani wai shin wanne fi daraja ka zama liman ko ka zama ladan wanne ne fi daraja a wurin Allah malamai sun kai sun komo akwai malaman da suke ganin cewa ka zama ladan ya fi daraja in kai la'akari da irin waɗannan nasosa wanda yake mun kawo waɗansu daga cikin su ga hadisin da ke nuni akan cewa masu kiran sallah su za su fi kowa tsawon wuya ranar tashin alkiyama malamai suka ta kokari su sharhin wannan hadisin inda za su fito da daraja da daukakan da ke cikin tsawon wuya aka kira ka da tsawon wuya wadanda suka dauke shi a zahirin shi suka ce tsawon wuyan ne hakikatan saboda duk lokacin da aka samu cincirin dan jama'a taron da ba shi da farko ba shi da karshe a ce yau kai dan kankani ne baka ma kamo ko da ka fadin wasu ba ballantana ka daga kai kama ga abin da ake yi ai wannan akwai barazana amma a ce duk abin da ake yi a gurin akan idan ka ake yi in aka ce aje a tabo abu kaza kaga abin ai zaka riga kowa zuwa so sai suka kira shi a matsayin wannan wata irin daraja ce da Allah subhanahu wataala ke ba da ita ga wanda ya ga dama sai Allah ya dauka kuma ya ba ladani wadansu kuma suka dauka ce a'a ai wannan ana kinaya ne akan tsawon wuya wato sun fi kowa wato daraja matsayi a wurin Allah shine tsawon wuyan su suna da wani irin daraja a wurin Allah wanda yake ba kowani karabe take iya taka wannan matsayin ba ala ayi hal dai malamai suka yi ta kokari su fassara wannan hadisin to ala ayi hal duka dai hadisi ne wanda suke nuni akan darajar masu kiran sallah su ko masu hidima ga masallaci dama kaga ko da hadisin sab'atun yuzilluhum Allahu fi yuzillihi yawma la zilla illa zilluhu yana tabbatar maka da cewa rajulun ko kuma shabun na shafi ibadatillahi azza wa jalla bai kenan annabiyun yace maka rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid saka ce shine kafirut tardad bainal masjid wato in ka ganshi daga ina masallaci anjima in ka ganshi ina za ka masallaci anjima can daga ina masallaci shi dai kawai masallaci to irin wannan mutum Allah kan shigar da shi inuwansa ranar tashin alkiyama to kaga wanda Allah ya hada masa ya zama yana hidima ga masallaci kuma yana kiran sallah to kaga ba kankanin alkhairi bane to shi yasa wadansu malamai suka ce darajar yafi akan wato ka zama ladan fiye da ka zama liman wadansu kuma suka ga a'a ka zama liman din shi yafi daraja saboda irin alkhairan da liman ya tattara suka ce shi dai mai kiran sallah ai yana kiran sallah ne domin a zo ai sallah to ashe sallan ita ce uwa to duk wanda ya zama imam lil musallina to ai shikenan an kure kuma ya ji yadda so alqur'ani ya tsaya ya sa su tsaya yayi ruku'u ya sa su yi ruku'u yayi sujada ya sa su yi sujada yayi sallama ya sa su yi sallama yayi zikiri ya ambaci Allah bayan sallah ya sa su ambaci Allah sannan yayi musu wa'azi yayi musu nasiha yayi umni da abu mai kyau yayi hani akan mummuna ya ci gyaran ladan ma idan ya kuskure ko wani abu mai kama da haka suka ce a darajar nan ta fi ka zama liman wannan ba ana cewa ka je ka nemi limanci ba a'a wai suna son su tantance ni ga liman ga ladan wanne fi daraja sai waɗansu suka ce to za mu ɗauki liman waɗansu suka ce za mu ɗauki ladan ala ayyal dai sabani ne gurin malama ba ittifaki ne cewa liman ya fi daraja ko ladan ya fi daraja ba wai ina dai son ne in fito maka da daraja irin na masu kiran sallah irin su malam Muhammadu da ya rasu kaman kwanaki 40 yanzu da kusan 8 kenan nake tsammani ko da tara misali to shi yasa muke kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wataala na neman gafara gare shi da rahama da kuma Allah ya albarkace zuri'ansa bayan sa yawwa mu kuma cikin darasin da zamu dauka shine na farko dai mu dauki darasin rayuwar bata da tabbas wannan alhamdulillah a baka duk mukan ta fadin wannan to amma ban sani ba ko a aikace ma hakan yana nuna mun dauki darasin amma dai a baka duk wanda ka taba a cikin mu zaka je na da masaniyan cewa rayuwa ba ta da tabbas saboda irin darussan da muka gani ko kuma abubuwan da muka ji ko muka gani da idan mu mun yadda cewa rayuwa ba ta da tabbas yawa rayuwa ba ta da tabbas kowa ya fahimci wannan a baka to amma a aikace shi ma mun gane wannan ko ba mu gane ba to shine ya kamata a ce mai bakin kokari mu ribace wannan abin da muka gane mu ribace shi kamar da wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku ribace abubuwa guda biyar tun kafin wadansu abubuwa guda biyar su sauko mu abu na farko annabi ya ce kuribaci karibaci shababika qabla harami karibaci kuruciya tun kafin tsufaye duk yadda kake jin kana da lafiyar nan akwai lokacin da yake lafiyar nan sai ya ta'azzara lafiyar sai ya ta'azzara wani na nan yana jin kuruciya rannan muka zauna da wadansu ƴan uwa muna muraja'an shekara 15 bayan lokacin da muke dan fita motsa jiki haka irin kwanakin sati mukan dan fita motsa jiki har gudu duk muna yi mukan yi kilomita kusan 18 ne gudu kawai muke yi baya ga dan inda za a je kuma a dan ta tsalle-tsalle irin dai abin da ake cewa na motsa jikin har irin waɗannan salo-salo na fada na zamani irin su taekwondo irin su karate duk muna yi shekaru 20 baya zuwa 15 haka kafin rikicin boko haram to amma da muka auna sai muka ga duk cikin waɗanda suke wannan ban jin kashe ɗaya cikin 100 za su iya wannan abin yanzu kilomita 18 mutum zai yi shi ba kuma tare da an tsaya an huta ba gudun kawai ake yi kaga lokaci ya kure lokaci ya riga ya kure ne kawai wannan abin ba zai taba dawowa ba yawa lokaci ya riga ya kure to shine annabi ke baka shawara kare ba ci wannan kuruciya tun kafin tsufa ya zo maka ce ma dai irin tsufan wannan zamanin a da su malam Isa ga sunan kira su tsufan su sai da suka kai shekara 50 da kaza har yanzu kuma ga masu nan suna fafatawa amma mu tsufan mu na wannan zamanin tsufan da ke cakuɗe da ciwo ke cakuɗe da cin abinci wani ba Allah yana cewa yaran da suka taso da indomi yaran indomi ina wani karfi ga yaran da ya taso da indomi indomi ba yaran da suka taso in zai je makaranta shi zai ci in ya dawo makaranta shi zai ci ba mamaki ma da jarmaman mu dai indomi 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 kai ko akan da kake ganin shi salala salala dinnan to yaran da ya taso da wannan indomi ina zai kai ba zai kai ko ina ba wanda ma suka ci tuwo kenan sosai sun ci tuwo sun ci abinci mai karfi ga su yanzu kana ganin suna tafiya a dubuke ballanta na yaran da ya taso da indomi haka wanda tije ke faɗi kuma gaskiya ne ko alhaji ko gaskiya ne mai mahadarin ba ma da fara ta gani had ba da ma irin hadarin da yake da shi kuma na cutarwa ke ne kafin ya narke kamar wani abu ne roba roba to yace irin waɗannan yaran ina za su kai idan kamfanin indomi suka ji za su ce kaga wannan yana mana abin nan ai ta so shi ana ta hada hadan sa so irin wannan ya kake tsammani idan tsufa zai zo musu nan da nan za su ta farfashe su gashi to sai annabi ya ce ka ribaci wannan kuruciya kuma a gaban kuruciya kwakwalwanka na kama abubuwa wallahi in ka bari wannan gaban ta wuce sai dai a lallaba sai dai a lallaba aje a dawo aje a dawo aje a dawo amma wallahi goma aka nema ba lalai a samu ba amma lokacin da kake gaban kuruciyanka yanzu yanzu kawai sai a baka haddan shafi biyu nan da nan duk inda ka zauna minti 40 ka gama bi kwakwalwanka ta riga ta riƙe amma in ka kuskura ka kai 40 to sai dai a lallaba ko ka ji kaman ka haddace a baka kwana 7 haka ji sun zinne to annabi ya ce kariba ci wannan to haka nan kuma a gaban ibadu akwai ibadun da yake kana gaban kuruciya kana iya yi amma in aka wuce wannan gaban ina na tana lokacin muna gaban kuruciya sosai mun shiga itikaf mun karanta hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata irin sallah da daddare ya karanta baqara da nisa'i da ali imran a raka'a daya duk a lokacin nan sai mun yi su a raka'a daya ga kwakwalwa tana ja ga kuciya ba wata damuwa din dai izu 10 awa a raka'a dai sai me ira ka gane amma yanzu isa daga ba akwai lokacin da yake nace bari mu dan tuna mu gani ko zai yi hai aka fara dai aka fara na yan zamani suna cewa muka dai ga gono go kawai ai da kyar aka yi izo biyu da kyar shi ma zai da aka yi tunan farfashi tunda aka yi izo biyun nan to shikenan daga nan wuce ne kawai aka kare ko shafa'in ma ba iya yi ba an gaji shababika qabl harami duk abin da baka yi ba tun kana da kuruciya ka bari jikinka ya riga ya amsa to ya wuce ka sai a hankali sai ya ce faragika qabl shughuli karibaci yalwan lokaci da kake da shi tun kafin shagulgula su yi maka yawa alhamdulillah galibin mu nan magidanta ne kowa ya san lokacin da yake shi kadai din sa in kaga dama kawai zaka ce ne kawai na wuce guri kaza amma yanzu fa ai kai yanzu ana gudun kwatan kai ne me za a samu a kai ma iyalai haƙƙin wajibi da Allah dora ma kai na kanka amma da ko kana da wani lokaci kana iya fita tun fitowar asubahi sai dai in ka koma gida can da hantsi ka je ka gaida tsofaffi shikenan daga nan ka ci gaba da harka ba wani abin da ke kanka amma yanzu wa ne kai ba zaka yi wannan ba zaka yi tafiya kwana 1 2 3 4 sati 1 ba wata kada wata lalura akai amma yanzu kana da iyalai ba zai yi ba annabi ce to karibaci faradin qabla shughuli tun kafin shagulgula su yi maka yawa ka zama appointment yi maka yawa kai ka je neman wane ya zo neman ka kuna ma da taro a can ana da taro da kai a can an shirye kaza in irin wannan lokacin ya zo ba za ka iya tsine ni kawai ba ka lura in mutum bai yi da gaske ya makan shi kiyamul layli ba irin wannan hada-hada na rayuwar yau wallahi sai ya hana ka kiyamul layli in ba ka yi da gaske ba sai kai ta wahalar da kanka wani lokaci wahalar da kai a banza a duniyar nan akwai abubuwan da yake ko da kai ko ba ka za a yi su ka hutar da kanka ka je ka kwanta da wuri domin ka tashi karfe 3 da rabi in ya tsanani karfe 4 ka tsako maka kusanci Allah in ba haka ba haka za ka yi ta wahalar da kanka kuma abin da ake yi a duniya ba za a daina ba ko da kai ko ba ka akwai abin da za a daina din ba ka wallahi babu a ranan da ka kwanta ka rasu to a ranan iyalanka za su ci wani abincin da ba su taba ci ba a duniya a ranan za su rike wata kyauta da ba su taba rike ta ba a duniya kana rayuwar baka iya gadar musu da ita ba sai ranan da karafu to a ranan nan ne za a zo a ce musu to ga wannan sai su rike kyautan da ba su taba rikewa ba to da haka in ka gane wannan da kyau sai ka tsaya ka hutar da kanka duk wani abin da zai gajiyar da gangan jikinka ka kasa ribatan daman da kake da ita har ya zuwa lokacin da rashin dama za ta zo maka kuma gashi ba za a taba dawowa baya ba to kai taka tsantsan da shi sannan manzon Allah ya ce ka ribaci mene kuma ka ribaci sihataka qabla saqami ka ribaci lafiya tun kafin rashin lafiya wanda ya dandana rashin lafiya ya san fikihun rashin lafiya amma sai wanda ya dandana wanda bai dandana matsalar rashin lafiya ba ko an faɗi wannan kawai zai ganka mun duk wasa kuke yi kawai abu dai mafi sauki a rayuwa ya kai numfashi ka samu dama ke akwai wanda yake ba wannan hadin ba in ya shaki daya sai ya kusan sakan hudu biyar yake iya dawo da ita wani ma sai ya kusan sakan goma kai wani ma in ya shakan ba zai iya dawo da ita ba sai an taya maka mishi da oxygen duk yadda kake ganin saukin numfashin nan abu ne mai sauki ba wata wahala a cikin numfashi to wallahi akwai wanda yake yanzu wahala take mishi ba lafiya sai an hada mishi da oxygen akwai wani bawan Allah da aka ce za a yi mishi aiki a sa mishi wata na'ura wai na'urar ita za ta rika taimakon shi yana numfashi yanzu ya rika tafiya da batir kamar yadda ka san radio ka na tafiya da batir shi ma da batir zai rika tafiya haka yi ya batir ma to wannan ana sa shi kuma wannan akwai wanda ake sa shi a zuciya wai shi pacemaker wai shi a zuciya za a sa shi batir ne in batir din ya rauni kai ma kai rauni in ya mutu kai ma akwai wanda ganin ka mutu kuma dama sun ce duk bayan shekara biyar sai an canza shi to rashin lafiya kenan kai ko yanzu nan kana ganin to me matsalar numfashi to ballantana wannan magana magana da yake babu haraji a ciki ba wata haraji a cikin magana ba wani haraji shi yasa kowa yake zama ya faɗa abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kaga a zauna a yi gaddama gaddama gaddaman da yake ba zai amfani ka ba zai amfani al'umma ba sai ma dai cutarwa kila ka shiga cikin mutuncin wani kila ka shiga cikin haƙƙin wani kila kai ma wani kazafi kila kai wata ƙarya kila kai wani waye sai a zauna a yi ta yi to duk lafiya ake gani to lokacin da rashin lafiya ya zo wannan maganar da kake gani shi ma sai da gaske akwai wanda zaka je gaishe shi kawai sai dai ga yana kallon ka kai akwai lokacin ma da kallon ma bai yiwuwa kaji an ce maka wani bai ma san wanda ke kan shi ba ba baki ba ido ba komai kawai yana shantake ni ni na san wata mata abin ban al'ajabi matan nan ta fi rabin shekara ko daga kai ba ta iya yi ba kawai tana kwance ne duk ran da kaje gurin ta zaka yi tsammanin ba zaka dawo ba ta mutu amma matan nan kuma cikin taimakon Allah ta miƙe ina jin in ba kwanan nan ba tana nan kuma a rayu to rashin lafiya kenan fari ba ci rashin lafiyan ka tun kafin rashin lafiya ya zo maka sai mene mun faɗi bon a wanne ne na farko yauwa ka ribaci abin nan ƙuruciya kafin tsufa shine na farko na biyu muka ce ka ribaci abin nan dama ko faran dama tun kafin shagali na uku muka ce ka ribaci lafiya tun kafin rashin lafiya na hudun fa ka ribaci ne shi na ƙarshe ne muke so mu kawo shi sai na hudun menene shi ribaci wadatan ka tun kafin talauci gina ka kabla faqarin ka ribaci wadata tun kana da wadata dan abin da kake samu kana dan iya riritawa to ka ribace shi tun kafin akai lokacin da kuma zai kasance baka da komai kunga wanda bai sadaka ba shekaru 5 7 10 baya to dan sadaka tana da wahala saboda a da ne kake dan iya samun wani abu kaci kai zumunci kai sadaka to yanzu abin da kake samun kana neman ninkin shi uku tuku na hudu sannan ya maka abin da kake iya yi a baya da kana daukan saboda ai sos din in masu albashi ne sos din albashin bai karu ba albashin bai karu dauka da kana daukan 50,000 ka sai shinkafa buhu 1,700 ka sai jarka na man gyada 2,600 ba lokacin da muke tsammani eh jarka wannan 25 liters din nan ai duk bai wuce 2,600 ba to duk ka siye su duk ka gama dan ce fa nan ka sai ka kana da wata raran 20,000 misali to ita zaka dan rika jalautawa kana ce fa ni wannan yazo ce da Allah ce mu ka muka dan bashi mai 200 to yanzu 50,000 taya zaka ishe ka irin wancan cefanin da kake yi yanzu wannan 50,000 din idan ka sai shinkafa a ciki to raran 10,000 kawai kai to kaga wanda bai sadaka a baya ba to yan sadakan tana da wahala wanda bai yi zumunci a baya ba yanzu zumuncin sadar da zumunci ta hanyar dukiya yana da wahala shi yasa annabi ya baka shawara shi ma a yanzu din fa da muke magana to kari bace shi tun kafin gobe ta zo kun gane abin nan dan jiya ana maka maganan jiya ne tafi yau sauki to akwai yawan yau kuma tafi gobe sauki wallahi alam amma ana sa an nuna maka ne kari bace daman da kake da ita tun kafin rashin dama to a ƙarshe yace kari bace rayuwanka tun kafin mutuwan ka to kun mutuwa ta zo magana ta riga ta kare ba sauran komai kuma ko la ilaha illallah baka da daman ƙara faɗi baka da daman ƙara faɗi mutuwa ta riga ta zo to ballanta naka ce bari in kiyamul layli bari in je masallaci kana da rai kenan kana da dama kenan kana da lafiya kenan ai duk wannan in ka ji ana yi to ana da rayuwa ne kwatan kwacin shi ne wani hadisi duk da kasancewa hadisin wasu malamai sun rauna na shi hadisi ne da'if yake cewa kuri bacci kuri bacci waɗansu abubuwa guda bakwai ko kuma yace ku yi aikin alkhairi badiru bil a'mal sab'an hal tantaziru yace ku yi gaggawa ku yi aikin alkhairi ko kuna jira sai abubuwa guda bakwai sun zo ne kuna jira sai abubuwa guda bakwai sai sun zo ne sannan za ku yi aikin alkhairi yace illa haraman mufnidan aw maradan mufsidan aw menene ko ba da ce ba yace ku yi aikin alkhairi tun kafin abubuwa guda bakwai su na farko ma kawo illa faqaran mansiyan kuna jira sai talauci mai mantar da mutun ya zo akwai talaucin da zai mantar da kai ko kai wane ne duk agigice kake yanzu ina kawai zaka je ka dan samu abin da zaka cika kai ma yara akwai mutumin da ya zo ranar juma'a ya zo masallaci da wuri masallacin kan salawat ba ranar juma'a da azhar yace kaga mutane ko kaga mutane an yi rauni ba a zo masallaci da wuri to ya muke kwara kiran sallah eh masallacin kan salawat ya kira sallah din shi waɗansu sun zo su ce suka ce malam ya kake kiran sallah yace to kaga ni je gashi dai sora har yanzu mutane ba su zo masallaci aka ce ai yau juma'a ne juma'a je yau aka ce alhamis je ba talata bane ya manta rayuwa irin yadda zaka yanzu kana tafiya in kana tafiya a mota ko a babur to ka rika yin tukin naka ne kana yin na wani saboda galibi yanzu mutane a gigice su mutum ya taso bai ce ba shi da yadda zai yi to ya za a kwashi da kana ta wani shi bai san kana yi ba kawai ya zo kan shi kawai abin da zai ratsa ce su yi shi to irin wannan idan wannan gaban ya zo ne zaka ce zaka samu wani sukunin bautan Allah kana ta kai illa faqar mansiyan aw ghinan mutaghiyan ko kuma arziki ne sa dagawa shi ma yanzu kana kan lallabawa yau da shi babu kana lallabawa ana samu ana bautan Allah to ka ki kana jiran sai lokacin da aka baka kai na honorable commissioner kullum ana cikin meeting za mu yi meeting da gwamna za mu yi meeting da ƴan majalisu za mu yi meeting da waye za mu je kara budget za mu je kaza za mu je kaza za mu je kaza in an fita gida sai kusan karfe 9 za a dawo sai karfe 10 an dawo an gaji to a lokacin ne zaka ce to kaga a lokacin dama ta samu sai in ta tilawon alqur'ani wani sai kwana ma 8 9 ma bai dauki qur'ani ba arziki ya samu hada-hadan arziki kawai ake yi za a je a yi meeting da 'yan kasuwa za a je Dubai za a je ina ne za a je ina ne illa aw ginan mutaghiyan kenan to shine sai kawo a ce aw haraman mufnidan ko kuma tsufa mai karar da mutum shi tsufa ka zai tattake ka ya tattake ka ya tattake ka wannan idan naka da kake ganin shi kashi 100 cikin 100 tsufa na tattake ka tun yana kashi 80 kashi 70 kashi 60 kashi kaza kashi kaza kashi kaza har sai ta kai ga dai kana sa gilashi wani lokacin ma in Allah ya kaddara ko da gilashin ma ba ganin za ka yi ba me ya tsufa ni wannan bayan da kake ganin shi a miƙe to tsufa na ta tike shi sai ya sunkuya wa'annan gababban da kake ji a jikinka kana jin ƙarfi a cikin su duk tsufa ka yake ta tike su ya ragogga ƙwarƙon da ke ciki sai ya koma abin da kake iya yi da kuruciyar zuwa ka iya yi tsufa ya ƙara da kai sai ya ce au maraban mufsidan ko kuma rashin lafiya ne la'anta mutum shi kuma ka ji rashin lafiya la'anta mutum yake yi ya la'anta ka iri-iri wanda yake iya kaza yanzu ba zai iya yi ba ah yanzu misali Allah ya kara malam Sa'idu lafiya sai ga shi yanzu tafiya ake koya mishi tafiya tun shekara nawa ya koyi tafiya ya kware tun yana ɗan shekara biyu uku ya koyi tafiya ya iya yanzu gashi ana kusan shekara 60 da wani abu zuwa 70 yanzu ana koya mishi tafiya kuma menene ya kai haka rashin lafiya ne rashin lafiya ne kalani to yace ko kuna jin rashin lafiya ne karar da mutum sai ya kawo au mautan mujhizan ko ku kuna jiran mutuwa wacce take afke afke za ta yi maka yanzu ladan ba ya taso zai zo kira sallar asubahi bane bai hukunta da ajandan zai mutu ba wallahi ba wannan ajandan sai dai kawai gamammen ajandan cewa mun san kowane dan adam mamaci ne amma yaushe ne ba mu sani ba amma shi ya kwanta bayan isha'i ne akan in Allah ya kai mu asubahi ne zan kira sallar asubahi shi yasa mama hudin masallaci na hannunsa to amma ba zai kira sallar asubahi ba ya koma ga Allah cikin mu yake da amincin cewa shi ma ba zai sami irin kanshi cikin irin wannan halin ba to kana jiran kenan sai lokacin da mutuwar ta zo sannan zaka ce yauwa dama ta samu ba lokaci yace awi dajjal ko kuna jiran sai dujjal ya zo ne shi da kenan lokacin fitintunu da bala'o'i da tashin hankali na addini a lokacin in dujjal ya zo masu imani dai za su ribaci wannan lokaci masu imani za su ribaci wannan lokaci amma wanda ba imani suke da shi ba to sai a hankali a ƙarshe ce a wasa koko kuna jiran tashin alkiyama yace fasa'atu adha wa amaru tashin alkiyama ita wannan tafi komi daci tafi komi musiba to haka mu dauke darasa mu nemi taimakon Allah mu ga abin da za mu iya yi mu yibaci rayuwarmu abin da ta rage a gurgurje kuma a ƙarshe akwai wasu abubuwa guda goma mun taɓa karanta su amma babu laifi mu ɗan karanta su a gurguje wanda za su jawo mutum wato ƙaunar Allah akwai abubuwa guda goma wanda idan ka riƙe su to za ka dace da soyayyen Allah Allah zai ƙaunace ka wanda ya riƙe waɗannan abubuwa guda goma yana cikin masoya Allah abu na farko shi ne yawaita karatun alkur'ani mai girma da tadabburi da kuma kikkirfa ma'anonin wannan abu na farko ke sai dai abin ban takaici ƴan uwana matasa sun yi karanci akan wannan sai kaga an gama sallan asubahi sai kaga dattawa kusan mutum 20-30 sun zauna a masallaci suna ambaton Allah har rana ta fito su miƙe su yi raka'a biyu amma sai ga matasa yana wahala kuma waɗansu kawai su je su kwanta bacci wani kuma dai neman duniya ne da ba ta ƙarewa ita wannan duniya wallahi ba ƙarewa take yi ba in yau ma ka same ta goma za ka ce kana neman ta ne to gara ka tsaya ka riƙa gyaro ta da Allah tukuna ka zauna a masallaci ka kusanci Allah ka yi azkar ka ɗauki alƙur'ani ka karanta ka buɗe yininka da alkhairi to daga lokacin nan sai a ci gaba da fafatawa wannan yana gajar ma mutum da soyayyen Allah abu na biyu kusantan Allah ta hanyar nafilfili bayan an tsaye da farillai duk halin da ake ci kada farilla ta karfinka a ce sallan farilla azumin farilla biyayya ga iyaye na farilla zumunci na farilla duk da waɗannan ababen na farilla ka fi karfin to sai kuma ka hada da nafilbi domin bawa ba zai kushe yana kusantan Allah ba matukar dai yana yin abin da Allah subhanahu wataala ya dora masa to in yayi waɗannan kuma ba zai kushe yana kusantan Allah ba matukar dai yana ƙara da nafilbi abu na uku mutum ya dawo mutum ambatan Allah inda za ka gane shedan yana mana tabaibai kana zaune yanzu baka komai to da ka zauna haka kai ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar man manzan Allah ce shine ahabbul kalami ila Allah mafi kalmomin da Allah ya fi so kenan mafi kalmomin da Allah ya fi so kenan a wata riwaya ya ce la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alayhi shams in fadi wannan yafi a dauko duk wani abin da ke sama da ƙasa a duniyar nan a bayi in dai rana ta fito ta haska shi to in fadi waɗannan kalmomin so dai tak yafi min alkhairi fiye da in ka a bani duniyar nan da abin da ke cikin ta a wani wuri ya ce in gaya muku taska daga cikin taskokin aljanna kun san abin da ake kira taska kanzu shine dukiyar da aka tattara maka guri ɗaya baka da bukatun sai ka wahala zaka tattara annabi ce ku yawaita la haula wala quwwata illa billahi taska ce daga cikin taskokin aljanna a wani guri yace ga waɗansu kalmomi guda biyu kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman kalmomi biyu ne masu sauki a harshe amma in aka dora su akan mizanin aikace-aikacen bawa za su nauye mizanin shi kuma gashi Allah na san waɗannan kalmomin yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim akwai wuya wannan da Allah jama'a yace ku nemi gafaran Allah saboda ni kullun ranin duniya sai ni nemi gafaran Allah sama da so dari shi fa da bai lebi sallallahu alaihi wa sallama sama da so dari ki ga salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wanda yake yi bakin ciki dai sai ta kare masa wallahi 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 babu yadda za a yi ka zauna cikin bakin ciki kana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sa haduwa ne in dai kana salati ga annabi wallahi sai Allah ce da maka duk wata radi duk wani radi na rayuwa da ka ga magungunan mu nan da yawa amma kuma ba ma aiwatar da shi to yawaita ambatan Allah ka ambaci Allah da zuciya ka ambaci Allah da harshe yana gadar da soyayyar Allah abu na hudu ka rika fifita san Allah akan san ranka yanzu wannan shine Allah ke so wasulhu khairu Allah yana san sulhu to bari in fifita abinda Allah ke so a bisa ni abinda nake so da na ce ba ni ba shi daga nan wallahi har abada shine abinda ni nake so to amma yanzu kuma shi Allah bai san haka to yanzu zan fifita abinda Allah ke so zan yi magana da shi zan nemi sulhu da shi saboda mene saboda shi Allah ke so yanzu wannan matattawa da ne ninni wallahi ba ni bata amma tunda yanzu ga yara tana kaza tana da wadansu alkhairi a gefe to bari yanzu saboda Allah yana son mu sulhu to bari in sulhu da ita yafi alkhairi fiye da in ce ba ni bata irin waɗannan abubuwa haka nan kuma bawa ya rika bibiyan sunayen Allah da sifofinsa ka san sunayen Allah da irin tasirin mun karanta mafiyon wannan babin a cikin al-aqidat al-wasatiyya ka san sunan Allah da sifofin Allah ka ji yadda suke maka tasiri a cikin zuciya in dai ka san su hakikanin sani to zaka ji idan kana ganawa da Allah zaka rika jin zakin dankanin ganawanka da Allah wanda ya san sunan Allah na misali ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam ka san zuljalali wal ikram ka san hayyu ya qayyum ka san waɗannan sunaye idan kana ganawa da Allah da waɗannan sunayen na Allah zaka rika jin wani daɗi da zaki da dandano wanda yake ba ma zaka so a ce kayan ki ba amma sai wanda ya shiga cikin wannan fadaman tukuna wanda bai shiga fadaman nan ba zai gane abin da ake nufi abu na shida ka rika yawan kallon irin kyautatawan da Allah ya maka da ni'imomin Allah na zahiri da na batini abin da ya karanci a cikin wannan al'umman a yanzu wannan al'umman ta fi kallon matsalolin da take ciki inda zaka gane al'umman nan ta shiga rudani mutun ne yana aikin gwamnati yanzu sai ai mishi alert kila yana daukar naira 1000 yana dauka yana ganin alatin 1000 nan me ya kamata yi ya gode ma Allah ko yana kallo sai ya ce ni wallahi ban ma san yanda zan yi da wannan abun nan ba da haka da butulci ya fara ma Allah maimakon da yaga wannan 1000 ya shiga ya ce alhamdulillah allazi bi ni'mati tumus salihat ya gode ma Allah zuciyar shi ta karanta mishi Allah ya maka wata falala akwai wanda yake nan ko naira 5000 bai samu a wata amma da butulci zai fara wani ma da tsaki wani ma da ashar yi ashar ga albashi ya shiga shi bai san yanda zai yi ba shi kaza shi kaza shi kaza to ina godiya ga Allah har tsine ma kasan muke yi wallahi abin ban al'ajibi mutum yana tsine ma kasarsa wato mu mun yi mu'amala da ƴan kasashe daban-daban wani abu da muka gano ko wallahi cikin kasashe 100 zai wahalan da suka samu ƴan kasan da dukkan kun haɗe su suke tsine mu shugabannin su irin Najeriya a cikin kasashen Afrika nan kuma ai dai cikin su dai ba waliyan Allah bane inda shugabannin namu suke su ma haka nasu suke amma ka ji wai mutun yazo ya dauko maganar wani shugaba yana cewa tsinannu Allah ya nuna mana bayanka Allah ya nuna mana karshenka Allah abinda kai mana Allah yayi maka kai sai dan Najeriya su can shugabannin su ko shugabannin su ne baka isa ka zaga musu shugabanni ba akwai wani malami da yazo yana lecture yana cikin magana a cikin magana sai yake kawo irin matsalolin da Saudiya take ciki haka sai kalmomin shi suka wuce kunta kaman yana zargin shugabannin a cikin a'aji wannan maganan da yayi sai da tace sanadiyar ratayin shi ai ba koyi zagi shugabanni yayi ba karara yana fadin ana da matsala iri kaza da matsala iri kaza kai ka ce ba shugabanci ba kaza ba kaza ba kaza kawa magana ce magana wannan ya gaya ma wannan wannan ya gaya ma wannan aka kai magana sanadi cewa ga abin da wani malami ya aji aka kira shi aka kafa mishi abin nan wani kotun tafi da gidanka aka bibiye shi wallahi sai da ya ritaya akan wannan kawai yayi magana ne kamar wanda sai kuma da suka a nuna maka inda ake kishin kasa wannan ka dauke shi a babin kishin kasa ta amma mu ɗan Najeriya ba mu kallon wata ni'ima yanzu in aka ce mun san ana wani hali amma aka ce to ababin ni'ima fa zaka ce an mana tituna alhamdulillah mun gode mu Allah ko ba ni'ima bace wannan wani sai ce titi zasu ci abinci zamu ci amma ka gode mu Allah sai kara maka sannan ku lura a shekarun baya musulmin jahannam suna cikin kaskanci da walakanci amma yanzu musulmi ba su da gata a wannan jiha wallahi ka har tafiya kake yanzu kana jin wani izza saboda kana da gata to amma yanzu duk musulmi yanzu mu ba za mu ga wannan ni'imin ba duk yanzu ba ni'ima bace wannan ba ni'ima bace to shi yasa in mutum bai kallon ni'imomin Allah da kyautatawan da Allah yayi masa to zai fada cikin hauma hauma ne kawai saboda bai yi abinda Allah zai kaunace shi ba be kuma yi abin da ya cancanci Allah ya kara mishi ni'iman ba da haka sai Allah ma ya ta kwace ni'imomin saboda baka godiya baka godiya abu na bakwai shine kasance zuciyanka na yawan karewa gaba ga Allah subhanahu wataala kowanne daga cikin mu ya rika kebewa mana wata rana kawai yanzu wannan lokacin ya ba Allah ne yanzu wannan lokacin ba na mata bane ba na yaya bane kawai ka kebe ni ka dauko alqur'ani mai girma ko waɗansu ayoyi kake so kai tadabburin su ka dubi waɗannan ayoyin ka dubi irin sakonnin da ke ciki ka zubar ma Allah da hawaye daga kai sai Allah ko kuma kai wata irin sallah sallah ne wanda kawai zuciyarka ta riga ta koma ga Allah sallan kwadayi da tsoro irin wanda manzon Allah ke yi wani lokaci daga kai sai Allah zuciyarka ta tibis gaban Allah a irin wannan lokacin ne sai ka rika ganin sai ka rika jin wani zakin san Allah a cikin zuciyarka a da wannan lokacin za a zo a ce maka in ka shirya ka mutu wallahi zaka ce ka hadda ka mutu saboda zaka rika jin dadin Allah a cikin zuciyarka to haka yake kamata mutum ya rika amma kullum muke nan cin hada-hada dandalin fira dandalin fira dandalin fira mun saba da tadi jama'a tadin mu yafi san Allah mu yawa abu na takwas to shine maganin ya kawo ashi al-khalwa waqtun nuzulil ilahi ka rika kebewa da Allah lokacin da Allah ke safowa duniya safowa saman duniya yace ka karanta wata lawata kitabihi ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبه ككرنت القران مي غير ما سنن كتشك شي اصباحين دا توبه زوا ga Allah da istighfar ككرنت القران cikin dare kai izo dai izo biyu Allah baka iko zuciyanka na kare gaba ga Allah in ka gama wannan kuma kafin alfijir yake to karfe 5 sura kwata ka zaura kuma astaghfirullah 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 kana daga hannu Allah na tuba Allah ka yafe ni ya Allah abinda ne daidai Allah ka kwakura kurena Allah ka yafe Allah ka yafe Allah ka gafarta Allah kai kaza ka cika sadi istighfar abu na tara ka rika zama da masu imani na gaskiya mutanen kirki mummune ka rika zama da kana tsantan dada dan kalmomin su kana tasirantuwa da rayuwar su abin da ya karanci a cikin mu mu idan mu ma bai gane na Allah ballanta namu so zama da su mu idan mu ya fi gane zama da masu kudi in kana da kudi za ka zauna da kai amma to ina na Allah ah mu ba tuna Allah muke yi mutukun yanzu ta masu kudi muke yi ka rika bincikin ina na Allah kai kokari wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabban bil ghadati wal ashi ka rika kokarin zama da su kana karanta rayuwarsu kaga yadda suke gudanar da rayuwarsu abu na goma shi ma nan ya kawo cewa kar ka rika yawan taki sai in ya zama da maslaha haka za ga mutane su kirki suna ji to abu na goma yace duk wani abin da ka san zai shiga tsakankaninka da san Allah to ka nisance shi idan ka san cewa in ka samu mulki akwai yiwuwar ya raba ka da hanyar Allah wallahi kai hakuri da mulkin in ka san cewa in ka je wani gari ko wata ƙasa ka zauna akwai yiwuwar ya raba ka da hanyar Allah to ka bar wannan zama wannan ƙasan duk abin da ka san idan kai zai shiga tsakankaninka da Allah to kai hakuri da shi ka ci gaba da sa da malicin ka Allah subhanahu wataala wannan bayani idan aka duba littafin wannan fatul majid sharhin kitabut tauhid ya kawo ibn qayyim ma ya kawo su a cikin littafin madarij salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya nakalto daga al-imam abubakar al-kattani so wadannan abubuwa guda goma kenan a gurgudu wanda in muka riko su muka rike su to zamu ci gaba da samun kaunan Allah kuma jazaran Allah ya kaunace ka to shi kuma Allah zai kishin ka in Allah na kishin ka Allah ba zai bari a cutar da kai a azabtar da kai ba ba kuma zai jefa ka cikin wahala da tashin hankali ba muna fatan wannan yan takaitattun kalmomi Allah ya gafarta mu mutan mu gabaki daya Allah ya kara mu marasa lafiya mu lafiya gabaki daya abin da yafi karfin mu Allah ka iya mana abin da yafi kiyawa Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya ya Allah muna roƙonka cikin falalanka da ni'imanka ya Allah wadannan zabukuka da suke fuskanto mu Allah kai mana kyakkyawan zabi na alkhairi Allah kada ka ban mu da wayo mu ko dubara mu ya Allah mun wofinta daga wayo ko dubara ya Allah al'amura duka suna hannunka Allah ka tausaya mana Allah kai mana kyakkyawan zabi na alkhairi kuma Allah ka ba mu qana'a Allah ka yalwatar da mu cikin falalanka Allah ka yalwata mana cikin falalanka Allah ka yaye mana talauci da kakanika yi da rashi ya Allah subhanahu wataala ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama wa lafiya abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lafiya abinda muka kuskure kuma Allah ka yafe mana sallallahu mubaraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum Thank you.